Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Talata 29 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin ta na Tigray, yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin na Tigray. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiya Litinin, bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin. Batun Iran shine ya mamaye ganawa da aka yi a fadar White House a jiya Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila.
To, kanin labarin kenan. Wai shin cewa da kungiyar Naja Delta ta yi za ta kai hare-hare kan matatun man Najeriya da gaske take ko barazana ce kawai?
To, yana da gaskiya wannan maganan ba wai magana bogey ce ba, kuma tunda mutane da suka taba yi da ina ga za su je yanzu.
To, a wasu yankunan Adamawa da Taraba kuma, yayin da damuna ke kankama, makiyaya da manoma na dambacewa har
arzuma ya tashi, wa'annan sun dau makamai, wa'annan sun dau makamai, to har an zo an rasa rayuka.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin ta na Tigray, yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin Tigray, abinda ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin, tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ba tare da bata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata takwas ana fada a yankin. Wani dan jaridar muryar Amurka a birnin na Makele ya faɗi cewa ba su ga sojan gwamnati ko guda ɗaya ba a birnin tun daga ranar Lahadi. Dakaran 'yan tawaye daga jam'iyyar TPLF da suka yi mulkin yankin a baya sun sanar ta rediyon jam'iyyar cewa dakaransu sun shiga Makele. Rahotanni sun kuma bayyana cewa mazaunan yankin sun yi ta murna a kan titina. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiyar Litinin, bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin kasar. Wani dan harin kunar bakin wake ne ya tada nakiyoyin da ya yi damara da su a wata marabar hanya a Beni ranar Lahadi. A ranar kuma aka samu wata fashewar bom din a wata majami'ar Katolika, a cewar hukumomi. Babu farar hular da ya rasa ransa sanadiyar hare-haren bom din. Amma gwamnati ta rufe manyan wuraren tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu, ta kuma sanya matakan takaita tarukan jama'a don hana aukuwar ƙarin hare-haren. An gano cewa dan kunar bakin waken dan kasar Uganda ne, mamban kungiyar 'yan tawayen da ake kira ADF a takaice, a cewar mai magana da yawon rundunar sojan Congo Lieutenant Anthony Mwalushai. Harin kunar bakin waken shine na farko irinsa a birnin Beni. Hukumomi da ke nuna damuwa sun lura cewa dadaddiyar kungiyar 'yan tawayen ta ADF ta yi mubaya'a da kungiyar IS a shekarun da suka wuce. Batun Iran shine ya mamaye ganawa da aka yi a fadar White House a jiya Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila. Biden ya faɗa wa shugaban Isra'ila mai barin gado Reuven Rivlin cewa Iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa. Biden ya yi wannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da ya bada umarnin a kai hari ta sama akan abin da sojojin Amurka suka bayyana a matsayin wuraren aiki da ajiyar makaman mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Siriya da Iraki. Hare-haren sun faru ne a daidai lokacin da ake zaman shawarwari a Austria tsakanin Iran da manyan kasashen duniya shida, ciki har da Amurka, don kokarin farfado da yarjejeniyar takaita shirin makaman nukiliyar Iran din.
jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyar Niger Delta Avengers ta yi barazanar kai hare-hare kan rijiyoyi da matatun man Najeriya waɗanda akasari suna yankunan su ne, wanda kuma mai shine kamar kashin bayan tattalin arzikin Najeriya. Ga dai Lami da Abakar da cikakken rahoton.
Kungiyar nan ta ƴan bindigar yankin Niger Delta da aka dade ba ji duriyarta ba, mai suna Niger Delta Avengers, ta yi shelar cewar za ta ci gaba da shirinta na kai hare-hare kan matatun ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta da ma wasu ƴan siyasar yankin da ke haɗa baki da gwamnatin tarayyar Najeriya domin zaluntar yankin. A cikin wata sanarwa a baya-bayan nan da kungiyar ta Avengers ta fitar, ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi biris da dukkanin bukatun 'yan yankin na Niger Delta. Kungiyar ta Avengers ta ce a sane take da halin da Najeriya take ciki, sannan kuma dukkanin bututun man da muka tsara kai mu hari sai mun kai tare da lalata shi. Kungiyar ta Avengers dai ta kawo tsaiko matuka kan ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta, musamman a shekarar 2016. Dangane da wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers, naji ta bakin wasu tubabbin ƴan bindiga kuma sun ce wannan barazana bai kamata a yi wasa da ita ba.
If they really want to attack, they will do it, and so they keep that Avengers threat to give a threat that Avengers.
Wannan wani komanda ne da ke da suna General Tex Amai, yana cewa ne wannan babbar barazana ta kungiyar ƴan bindigan Avengers bai kamata a yi wasa da ita ba, bisa la'akari da yadda ƴan bindiga na Avengers a baya suka kassara harkokin tsaro, musamman na haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Shi ma wani tsohon ɗan bindiga ya ce,
in ka tuna baya 2016, ɗan bindiga na Avengers sun kawo irin wannan maganar fasting execution. In ka duba on the 4th of May 2016, suka yi attacking Chevron a nan Niger Delta. Sun tsara attacking wannan na Shell shi ma haka. So yana ga gaskiya wannan maganan ba wai maganar bogey shi ba kawai, tunda mutane ne da suka taɓa yi da, ina ga za su iya yanzu.
Wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers na zuwa ne a yayin da majalisar tarayya ke muhawara kan kasafin kuɗi da ya kamata a dinga baiwa yankin mai arzikin mai, da nufin yi wa yankunan da ake haƙo ɗanyen mai babbar kwaskwarima. To sai dai kuma fadar shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ta yi gargaɗi kan kungiyar ta Avengers a shirinta na kai hare-hare a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Malam Garba Shehu shi ne mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, na kuma tuntube shi dangane da wannan sabuwar dambarwa.
Abin ya ba da mamaki matuƙa, domin kalaman da suka yi sun zo bayan kwana biyu bayan shugaban Muhammadu Buhari ya yi da dattijai na kabilar Ijaw, kuma ya yi musu bayani dalla-dalla akan bukatu kamar guda goma da suka gabatar a gabansa. To kuma a ce wata kungiya ta kullo kwana biyu bayan wannan taro da aka yi aka wannan bayanai, kuma suna jaddada waɗannan bukatu, kuma har suna wani barazana na kawo fitina. To lalle da walakin goraniya.
Kamar wani mataki gwamnatin Najeriya za ta dauka musamman na tsaro, bisa la'akari da ita kungiyar Avengers a baya, in ta yi irin wannan ikirarin yakan yi tasiri?
To fatanmu dai shi ne kada ma dai a fara, kuma na ganin yayin da aka nemi zama da su don a yi maganin waɗannan matsaloli, bai kamata a ce an kai Abu Hari ya kai ga yin fito na fito tsakanin gwamnati da su ba.
Lami da Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Da Lamido, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka. ‘Yan sa’o’i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki, inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan gine-gine da jami'an Amurka. Colonel Wayne Maroto na Amurka, mai magana da yawon dakarun ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da NIS, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da misalin karfe 7:44 agogon GMT aka kai wa dakaran Amurka a Siriya hare-haren roka da yawa. babu dai wanda ya jakkata kuma ana nazari akan barnar da aka samu. A cikin dare, Amurka ta kai hari kan wani wurin ajiyar makamai da wani gini da mayaka kamar Kataib Hezbollah da Kataib Sayyid al-Shuhuda suka taba yin amfani da shi, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Pentagon John Kirby. Biyu daga cikin wuraren da aka kai harin na a cikin Syria ne, sai kuma wani wuri daya a cikin Iraki. Amurka ta karfafa matakin gargadinta ga matafiya zuwa wasu kasashen Afirka da kuma hadaddiyar daular Larabawa a jiya Litinin, yayin da kasar Portugal, Spain da Hong Kong suka sanar da sanya sabbin matakan hana matafiya daga Birtaniya zuwa kasashensu a daidai lokacin da kasashe ke gwagwarmaya shawo kan yaduwar nau'in cutar coronavirus na Delta wanda aka fara ganowa a India. Ajiya kasar Hong Kong ta sanar da cewa za ta hana dukkan jiragen saman fasinjoji daga Birtaniya zuwa kasar daga jiya Litinin, yayin da Birtaniya ta bayyana cewa kusan kashi 95 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a kasar nau'in Delta ne. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Birtaniya ta samu sabbin kamun cutar mutum sama da 14,000 a shekaran jiya kadai. A kwanan nan, kasar ta sassauta wasu daga cikin matakan kariyar cutar, yayin da kashi 48 na al'ummar kasar aka yi masa rigakafi.
To, a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda a yayin da damuna ke kankama ake dada samun tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya. Salisu Lado, gare ka.
Yayin da damuna ke dada sauka a Najeriya, a jihar Adamawa kuwa rikici ne ke kara barkewa tsakanin manoma da kuma makiyaya a jihar. Biyo bayan tabarbarcewar rashin tsaron, rikicin ya sake barkewa a karamar hukumar Son a wani yanki na Gwalittabal, wanda rikicin ya janyo har da rasa ran mutum daya da kuma asaran dukiyoyi. Ardo Inusa Bafetel, wanda ke zama Ardo a wannan yankin, shine wanda ya tabbatar da akwai wannan lamarin a lokacin da muke tattaunawa da shi. To, ko menene yake faruwa a wannan yankin?
Faru dai akwai wa'ansu makiyaya ne suka zo daga bayan marabok kitan muriman da ake tsaye a ƙauye. To, sun zo kiwo, suka zo bayan gidajen, to suka zo suka samu abun na rashin jituwa. Da uku an sassare sai Fulatanin kuma su sun harbe shi da bindiga a ƙafa. To, daga nan da suka harbe shi shine sai su ma yaran su suka ga dai an bi wancan din za a kashe shi, to shine suka zare Aduna za su cece shi kenan. Sai suka taba wa'ansu manoma guda sun sassare su. To, daga nan dai arzoma ya tashi, wa'annan sun dau makamai, wa'annan sun dau makamai, to har an zo an rasa rayuka, akwai mutum ɗaya da aka ce.
Shi ma a nashi ɓangaren, Jauro Mahamud, wanda ke zama sarkin shanun Bayo District a ƙaramar hukumar ta Son, shi ma ya tabbatar da cewa wannan lamarin dai ya auku, har ma suna ƙoƙari su ga sun tattara inasu a wannan yankin. Na yi kokari na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar Adamawan, wato DSP Suleiman Yaya Guroje, shine wanda ya tabbatar da cewa a halin yanzu wannan hargutsi da ya faru tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan yankin ya jawo rashin ran mutum guda.
Sai wasu makiyaya suka shigo gonan da karfin siya, to ita matan ta so domin ta kori dabbobin su fita kar su yi mata barna. Sai makiyayin suka taso mata har da bugu. To, sai mijin ya zo ya ce wallahi ba zai yadda ban buga mai matan sai ya rama. To, an soma haka rikicin ya tashi, sai suka ji mai ciwo. Sai makiyayin sai suka kori shanunsu suka tafi da sun fi garfin wayannan. Suna tafiya, shi kuma akwai wasu ɗan uwansa ne suka zo ka hau mashin sai suka bi makiyaya. Ɗaya aka kashe shi a wurin, aka sassare shi, ɗaya kuma ya ji rauni.
Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a jihar Adamawa, ya kuma kawo mafita tsakanin kartan ƙasa da kuma nuna yatsa da ke faruwa tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan jihar. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To, a gaida Salisu, kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya, gaskiya magana ba sa taimaka musu, domin ma wahala su kansu Fulanin suke sha ma a hannun ɓangarorin nan guda uku zuwa huɗu daga su sha wahala a hannun ƙungiyoyin, su sha wahala kuma a hannun alƙalai, su sha wahala a hannun lauyoyi, su sha wahala kuma a hannun kuma 'yan sanda. Mun sha murna cewa muna son mu gansu don mu zauna don mu ba su shawarwari irin wannan tun kafin wannan matsalolin masu wahala su haruwa. Amma mun rubuta har yanzu shi hakki ne ba su ba wani amsa, kuma mu akwai abu da muke hange muka gani ya kamata lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ita kanta magana.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da kowa na sabon shiri na tsaka mu wuya. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu ma a nan Washington DC. To yau ne da yadda Allah muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da wasu shugabanni da masana da suka san harkokin da ke ciki a wannan al'amari na Fulani da ake tafama da shi a Najeriya. A cikin wannan shiri na ƙarshe yau za mu karkare ne da batun ko jahilci yana da tasiri da kuma janyewar shirin koya ko kuma ilmantar da Fulani a cikin wannan al'amari da ke faruwa, kuma meye ra'ayi game da dabarar wasu jihohi na ba da kyaututtukan kuɗaɗe zunzurutu da wasu abubuwa ga wato masu satar yara daga makarantu da sauransu domin wai a magance wannan matsala ɗin. Sannan ya kuke ganin rawa ta kirki da kuma wacce ba ta gari ba da ake zargin sarakunan gargajiya da takawa a cikin wato wannan al'amari na rashin tsaro a fannoni daban-daban na arewacin Najeriya. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu karkare da su a wannan muhawara kuma a gababin gida da jama'a tashi.
Wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki. Menene gwamnati ta shigo ciki? Wannan noma duk din nan dai da ake kallo, saboda ai kana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta, so menene amfaninta? Da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema. Amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa, ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba. Domin me? Saboda ba ta dauki abin da muhimmanci ba. Amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya, mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema. Amma mutum guda ɗaya ya dauki gabaran yin wannan aikin, mu muna gani kaman aikin zai yi mishi yawa.
To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor yace bar gara a fara da wani wurin, watakila yanzu zai zama kaman tunatarwa ga gwamnatin.
Ai, gazawan gwamnatin shine nake gaya maka, rashin ba su kuɗaɗen da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi, gashi nan an rubuta nomadic din. To amma aikin da ya kamata su yi suna yi koko ba sa yi, shine babban abin da ya kamata. Saboda haka idan gwamnati ba ta ba su kuɗaɗen da ya kamata su yi wannan aiki ba, shi yasa magana na shimfiɗa magana na nace ya kamata su haɗu da hukumar na ita kuma wacce take kula da abin da ya shafi ilimantar da malamai na abin da ya shafi karatun Arabic da Qur'ani da Larabci da sauransu. So idan suka haɗa kansu tsakanin ita nomadic din da su ƴan bayan din, ina gani za a samu abin da ake nema. Amma magana ce gaskiya, harƙoƙin da suke can kudancin ƙasar nan suna iya nasu ƙoƙari, mu ba mu taɓa jin cewa sun zalunci Fulani ba, shi yasa ma suke zaune lafiya a can. Amma mu namu na nan waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya, gaskiyar magana ba sa taimaka musu, domin ma wahala su kansu Fulanin suke sha ma a hannun ɓangarorin nan guda uku zuwa huɗu da na gaya maka. Su sha wahala a hannun ƙungiyoyin, su sha wahala kuma a hannun alƙalai, su sha wahala kuma a hannun lauyoyi, su sha wahala kuma a hannun kuma 'yan sanda. So saboda haka kaga anan wani taimako kenan akai musu, kuma menene kuma amfanin ƙungiyar da ake tunanin za su taimaka musu? So wajibi ne wannan abun, indai ana so a kawo ƙarshen shi a samu ilimantarwa, don shi ilimi shi da jigon rayuwar gabaki ɗaya. Amma idan aka rasa shi aka ce za a yi ta zama kara kallonsu ba wani komai da ka sani na jin daɗin rayuwa. Rayuwarsu gaba ɗaya ya ƙare a cikin daji ne. Ko a nan Binni ma za ka ga akwai wanda ma alwala ma bai iya taɓa ma ingantacce. To balle wanda shi rayuwar shi gabaki ɗaya ta ƙare a cikin daji ne. So saboda haka wajibi ne duk inda aka san Fulani suna hurɗoɗinsu na abin da ya shafi kula da dabbobinsu, a tabbatar da an gina musu makarantu, an kai musu ruwan sha, an kai musu har da police station kamar yadda shi har kai magana. Za a tabbatar da an yi irin waɗannan, kaga an ba su tsaro kenan. Amma kana tare da dukiyanka babu tsaro, babu komai, kuma an zo kuma an killace ka a guri ɗaya, nan ma akwai matsala. Saboda haka akwai kuɗaɗen da gwamnatocinmu na arewa za su yi wannan, sai dai me kishin yin abin ne ba su da shi. Shi yasa ma da gwamnatin tarayya ta ce ta fito ta ce za ta yi waɗannan abubuwa, sai abin ya zama kuma da yan kudanci suka taso da magana, sai abin ya sha ruwa ma gabaki ɗaya, ma aka fasa shi cewa
ya kake ganin matakin da gwamnatin jihar Zamfara ko gwamnan Zamfara ke ɗauka tunda gwamnati yake wakilta game da wannan kace na ce.
Ai, matakin gwamnatin jihar Zamfara ya ce zai yi sulhu da su, har ya ɗauki kuɗaɗe da motoci ana ba su. Mu muna gani ba a kawo ƙarshen abin da yake damun mutane ba. Ilimin nan fa shi ne ma nake maka magana. Kwana nawa ne in ka ba kuɗi, ka ba mutum kuɗi, ko ka ba shi mota, ko zuba mata mai ma ya ishe shi ma jigali. Amma ka gina shi da ilimi, ya san Allah shi, sannan kuma ga kuma ilimi kuma na zamani. Wannan shi ne jigon abin da ya kamata a yi kenan. Ba a ɗauki kuɗi ana ba su ba. Saniyan bafulata ne guda ɗaya za ta in aka sai da za ta mayar da wannan kuɗin aka ɗauka aka ba mutum aka ce gashi nan ya je domin ana so a samu sulhu da shi. So mu muna gani a nan gun gaba ɗaya ma sulhun ma da ake ta ƙoƙarin yi, mu muna kallon cewa wani abu ne wanda ma bai ma cancanta ba. Saboda in ka tsaya ka kalla me aka yi musu, menene dalilin da yasa suke irin waɗannan abubuwa, don ni ban ga abin da ne musu ba. Misali kawai ina tafiya na sai a ce an kama na an yi daji din an ce sai an kawo kuɗin fansa, me nayi a matsayina kuma na talaka, kuma a matsayina kuma na Bahaushe ina kallon ka kai dan uwana ne musulmi, kaga duka. Amma idan aka ilmantar da su aka fata waɗannan hukumomi na gwamnatin tarayya, to ina tabbatar maka za a samu abin da ake nema. Amma mutum ɗaya a matsayin shi na malami ba zai iya kara da sannan gabaki ɗaya yana waɗannan kuɗin ma kanshi da za a yi waɗannan zirga-zirga ba ƙarfin aiki ba ne.
To sarki, a ƙarshe wani shawara za ka baiwa Fulani yan uwanka game da wannan al'amari?
Mun yi kokari a kudu maso yammacin kasar nan. Kaga kungiyar mu ta mun kawata Najeriya, duk Najeriya na gaba, saboda lokacin mu ka kungiyar mu ka da Southwest ne. Lokacin a cikin suna mulki, lokacin mu ga gagara mai muka mitin da shi, lokacin ya dawo da hada mun gwamnati gaba ki da yace mu je mu yi da Najeriya zaman Najeriya. To duk Najeriya muka, duk Najeriya. To akwai lokacin da mun sha rubuta mun gwamnati tunda mun ga mun samu nasara a can gurin. Mun sha mu rubuta gwamnatin tarayya cewa muna son mu gansu don mu zauna don mu ba su shawarwari irin wannan tun kafin wannan matsalolin masu fara taruwa. Amma mun rubuta har yanzu shi hakkin ba su ba wani amsa. Kuma mu akwai abu da muke hange muka gani ya kamata lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ita kanta gwamnati. Tunda mu kuma kanta da Fulani nan mu ka san yadda suke yadda abubuwa suke tafiya. Fulani nan kuma ka san ba iri ɗaya ba ne, jinsi daban-daban ne. In ka taɓa wancan ba ka haɗa da wancan ba. Ba za ka zama nasara abin da ake nema ba. Ga lokacin da gwamnati ta ba mu haɗin kai a lokacin mun zo na da ita. To mu akwai lokacin da abin da muke so mu gaya musu ga abin da ya kamata ga abin da za a yi. Duk Nijeriyar gaba ki da wallahi yanzu da an samu zaman lafiya. Gwamnati mun so mu yi haka din ko mu san ba mu goyon baya ba. Sai muka ji mun zo da kudin can shi kenan. Mun san kudin dan da muke nan da muke zaruna abubuwa ya kan abin da kuma alhamdulillah kuma mun samu nasara. Kuma ko ya san cewa an samu zaman lafiya kudin an kuzo masa yammacin kasar nan. In ba da wannan lokacin wannan dan kwanakin abin da ya shigo ciki ba. Kuma shi ma da ya shigo ciki kaga wutar ta mutu shi ma mutum ga cewa akwai matsala abin da suka faɗi din ka gane ko. To bayan shi kamar magana shawara kacin ba Fulani to yanzu abin da zama Fulani shawara shi ne Fulani da ya kawai su yi ta haƙuri da rayuwa don sun shiga wani cikin wani irin yanayi wanda yake ba daɗi gaba kura baya su ake kiran shi ko ina suka yi ba da dakar zauna duk da suke da zama sun zauna lafiya. Kuma duk wanda ya san cewa ko mutum da wanda bai da gaskiya ya ji tsoron Allah ya gama hukuma ko kuma ya gama ainihin shugabanni wanda ya san mutanen gaskiya wanda na gaskiya ne ya je gama cewa wane dan wane din na gaskiya ya bi shi bai gane kanki ba kaga daga nan za a tun ba ji koina ba a taka mu wancan birki ba dan bari ya shiga wancan kungiya ya zama shi ma wani iri ba abin da ka so filan su kenan su duk wanda suka ga wannan matsalar to ga filanin su taru sun ka taru ka jefi jefi ko ina suna fadakar da mutane duk wanda ga mutane banza ne to su ga ma hukuma ai magani a mutun da wuri abin da muke kenan kudu kenan ko ina muka taru ka in ka mutum filatani ne in dai an ce filatani ne mun kowa ne dai daga dalikan filani ka kashi mun sha kashi shi kawai mun yadda kashi shi wallahi shine da zuwa da lafiya ba wani haka dai da wasa wannan rigunan banza wallahi to don haka inda gwamnati za ta bada goyon baya kamar kungiyar mun sarakunan filani ne mun mutu ai wanda akwai me yace Allah ko me ga sunan gazo na amma da kungiyar sarakunan filani da sarakunan filani kuma ko ina akwai sarki da sarakunan jiya zauna da su dan ka zauna sarakunan ko ina ko ne yanke aka zauna wallahi sha ma Allah wanda wuta za ta mutu shawara nake zo ga filani kuma su zauna lafiya din da suke su daina su hakuri da abin da suke ciki yanzu kuma sha ma Allah wanda sabon mai wuce ba wanda bai wuce wannan mu tare da tarihi kuma shawara na biyu na kira gwamnatin tare da gwamnatin jihohi arewa su ji tsoron don Allah da dauce maka rukan nan a dawo da ita a yi ta saboda a samu filani a fashin da suka wannan matsalar suke ciki don Allah da dadi shawara nake zo ba ita gwamnati kenan kanta dawo da wannan magana rukan nan amma maga tura su na wancan ba za su a basu arewa a zo a yi shi arewa su fiya su dawo wurin su da kansu wata madara suna neman ajiya musu a can wurin kuma ki ga su san matsalar kenan.
To malamai mun gode kwarai da damar da kuka bamu da tattaunawa game da wannan matsala na Fulani da kuma sauran al'ummar Najeriya a huta lafiya.
To a gaishe ku malamai jama'a wannan shine duka ƙarshen wannan muhara da muka yi kwanaki muna ji wacce wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Amma da shi Babangidan da bakin nasa da kuma gare Salheri Abdu da ta shirya wato ta haɗa mana wannan shirin baki ɗinsa, ni ne Aliyu Masufan Sokoto nake muku ban kwana daga Washington DC. Idan Allah ya kamu shiri na gaba za mu tsunduma cikin zamfara mu taɓa magana sace-sacen yara 'yan makaranta. A huta lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin ta na Tigray yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin Tigray abinda ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata takwas ana fada a yankin. Wani dan jaridar muryar Amurka a birnin na Makele. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiyar Litinin bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin kasar. Batun Iran shine ya mamaye ganawa da aka yi a fadar White House a jiyar Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila. Biden ya faɗa wa shugaban Isra'ila mai barin gado Reuven Rivlin cewa Iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa. Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka. 'Yan sa'o'i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki, inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan gine-gine da jami'an Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin, da Cibahiro Dodo ne da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.